A can baya yankin arewacin Najeriya ana ɗaukar sa a zaman wanda aka tserewa ga ci gaban ilimin zamani. Sai dai biyowa bayan fafatuka da hukumomi ke yi yanzu labarin yana sauyawa. Wannan kokarin ya sa shi ma ilimin ƴaƴa mata yanzu yana samun bunƙasa har a jihohin da tasirin al'adu da addini ke kan ƴan mata daga karatun boko, inda yanzu haka ake gwama ilimin boko da na addini a makarantun allo da islamiya. Makarantar Malam Sa'idu ta Katuku da ke Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya daya ce daga cikin makarantun allo da ake hada ilimin addini da na boko, inda aka samu wata yarinya Asma'u Dauda yar shekara 14 wadda ta kiyarda a yi mata aure da wuri, ta zabi ta nemi ilimin boko. Na zanta da yarinyar ko haka ne ta ki aminta a yi saurin yi mata aure don ta yi karatun boko?
Habala.
To saboda me kike zabi karatu bisa ga aure?
Saboda na gano cewa yana da muhimmanci sosai, da ban san muhimmanci ne ba, amma yanzu sanadiyar shiga ta makaranta na gane muhimmancin karatu. Abin da ya bani ƙwarin gwiwa saboda yadda aka fara koya mana a karatu da rubutu, Allah ya sa tun bai firamare ba, Allah ya sa yanzu ina matakin sekondare aji hudu.
Me aku gurin ki anan gaba?
Ina so in zama likita.
Jami'an da ke kula da yadda ake koyar da karatun boko a makarantun islamiyya Aminu Bello Dan Chadi ya ce wannan tsarin ya taimaka wajen gano yaran masu hazaka kamar Asma'u, wadda yanzu haka ta samu hawan turbacin magurinta na neman ilimi bayan ta kiyaminta da ai saurin yi mata aure.
Gaskiya a kowane karshen zango na shekara ina bin sakamakon wannan yarinya, wanda ita wannan yarinya saboda hazakarta da kokarinta har shi principal na wannan makarantar da malamai suka yi hada wata kungiya da suka je suka roki mahaifinta don Allah wannan yarinya da abata ta cin magurinta na zama ma'aikaciyar lahiya, abata ta yi ta karatu kada a mata aure. To yanzu saboda sun ga abin da wannan yarinya insha Allah za ta zama wata gagarumawa da za ta kawo taimako a wannan yanki nasu.
Wannan darasi da yarinyar ta nuna a cewar sakataren ilimi na yankin Bodenga Lawali na Akama Azu, abin koyi ne ga sauran ƴan mata har ma da iyayen yara.
Dama shi ilimi musamman na ƴa mace a ilimi na mai muhimmanci kwarai, saboda ku barin koyi an ce in ka ba ƴa mace ilimi to kuma ka ilmanta da al'umma na, amma in ka ba ɗan namiji ilimi shi ɗe ka ba. To saboda haka ga naji daɗi kwarai kasancewa ta ga ta ƴa mace kuma ƴan ta ci gaba da karatunta insha Allah za a ci nasara. Wanda yake ta samu ilimi kaga za ta taimaki al'ummarta da kuma sauran jama'a baki daya.
Ilimin ya'ya mata dai a cewar shugaban hukumar kula da ilimin firamare da karamar sakandare a jihar Sokoto Altina Shehu Kajeji yana samun kulawa sosai daga gwamnati da ma masu bayar da tallafi na kasashen duniya.
Mu dai mun fahimta cewa idan ba mata aka tabbatar da sun yi karatu ba, to ba ya ra'ayi a samu irin ci gaban da aka zaton a samu ga kowace al'umma.
Daga cikin hukumomin da ke tallafawa ilimin ya'ya mata a Najeriya akwai asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF, wanda yanzu haka ke gudanar da aikin bunƙasa ilimin 'yan mata a jihohi 6 na arewacin Najeriya ciki har da jihar Sokoto ƙarƙashin tallafin babban ofishin ƙasashe renon Ingila mai kula da ƙasashen ƙetare, wanda kuma kulliya na biyan kuɗin sabulu a hujjar ilimin 'ya'ya mata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.